This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba lalubo mu a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya FM. Haka kuma duk inda ake a fadin duniya ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na safe, sannan kuma tare nake da Ibrahim Kalmasi Garba daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga labaran duniya amma kanin su.
Jiya Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta aiki da sabuwar takardar gayyata zuwa Geneva don tattaunawa kan zaman lafiya a Siriya. Babbar kotun jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta soke zaben majalisar dokokin da aka gudanar a watan jiya. Sannan majalisar dokokin Denmark ta amince da wasu sabbin dokoki da zaman rage sha'awar neman mafaka a kasar.
To sai a dakun cikakkun labaran an jima kadan. Hukumar INEC ta Najeriya reshen jihar Gombe ta haramta wa dan takarar jam'iyyar APC shiga zaben raba gardama da za a yi a yau Laraban nan da za a yi a jihar.
Kowar zaɓe na jihar Gombe wata mana adalci ba, ba mu ga sunan jam'iyyarmu a cikin masu tsayawa zaɓe ba. Wannan dalili ba mu san shi ba, ba mu san ya yake ba.
To kuma a yau labaran ne dai za a rantsar da gwamnan jihar Kogi, amma fa ba tare da mataimaki ba wanda aka zaɓe su bayan rasuwar gwamnan jihar Abubakar Audu.
Sabon gwamnan nan muna fata zuwan da zai yi, Allah ya sa ya zama mana alheri, Allah ya sa ya yi tausayin mu talakawa, ya biya mu haƙƙinmu.
To haka kuma za mu ji cewa yawan waɗanda suka kamu da cutar zazzabin lasa da kuma waɗanda suka mutu ya ƙaru a jihar Taraba, amma fa duk sai bayan mun sha labaran duniya har ma da shirinmu yana nan tafi na demokuraɗiyya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta aiki da sabuwar takardar gayyata zuwa Geneva don tattaunawa kan zaman lafiya a Siriya, amma nan take ba a san waɗanda aka gayyata ko kuma dukkanin ƙungiyoyin da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad za su hallara ba. An tsaida ranar Juma'a mai zuwa don tattaunawa ta gaba, duk kuwa da cewa ana ci gaba da yakin da aka kwashe kusan shekaru biyar ana yi. Sojojin da ke biyayya ga Assad masu samun gudummawar hare-haren jiragen yakin Rasha sun kwace wani garin ƴan tawaye a kudancin Siriya. Manzon Majalisar Dinkin Duniya a Siriya, Stefani de Mistura, shi ne ya ce an raba gurin gayyata zuwa babban taron zaman lafiya, amma bai ce ga waɗanda aka gayyata ɗin ba. Babban kwamitin sasantawar mai wakilcin manyan ƙungiyoyin ƴan tawaye da ɓangarori daban-daban ya jaddada cewa shi ya kamata ya kasance wakili ɗaya tilo na ƴan tawayen. To sai dai kuma jagororin ƴan adawa da dama waɗanda suka ce suna cikin basa cikin ƙungiyar sun ce su ma an gayyace su. Qadir Jamil, wani tsohon firaministan Siriya wanda aka tsige a shekara 2013 amma ya ci gaba da ɗasawa da Rasha, da Haitham Manna, wani babban jigon ƴan adawa wanda shi ma ciyaman na biyu ne na sashin sashin siyasa na ƙungiyar haɗakar Kurɗawa da Larabawa, duk suna cikin waɗanda suka ce an gayyace su. To amma jam'iyyar Kurɗawa mafi tasiri a Siriya, PYD, ta ce ba a gayyace ta ba. Rasha na so Kurɗawan Siriya su kasance wurin tattaunawar. To amma Turkiya ta tsaya kai da fata cewa kar a gayyace su.
Babbar kotun jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta soke zaben majalisar dokokin da aka gudanar a watan jiya. To amma bata bada tabbacin cewa tsofaffin firaministocin kasar guda biyu za su buga a takarar shugabancin kasar ba. Kotun kundin tsarin mulkin ta kasar ta yanke hukuncin ne a daren shekaran jiya Litinin cewa magudi yayi katutu a zagaye na farko na zabukan majalisar dokokin, kuma wai ga dukkan alamu akwai hannun wasu da suke da ciki hannun wasu ƴan takara daga cikin magudin. Haka kuma shugaban kotun Zakari Ndomba ya ce jami'an zabe sun saki ko kuma sun karbi koke da dama da suka kai kimanin guda 400 a maganar magudin zaben. Kotun da bata bada tabbacin zagaye na biyu na zaben shugaban kasar tsakanin mafiya yawan ƙuri'u ba, wato Anicet Gorge da kuma wanda ake kira Fosta Anshan Tuwadera, haka kuma bisa ga sakamakon zaben da aka bayyana a farkon wannan watan. Shi Delagos ya ce kashi 24 na ƙuri'ar da aka kada kusan shi kuma wanda ya sami kaso 24 daga ciki, amma shi Tudor din ya sami kashi 19 ne, dan an tsaida ranar 31 ga watan Janairu dan gabatar da zaben. To amma ga dukkan alamu za a daga zaben.
Majalisar Dokokin Denmark ta amince da wasu sabbin dokoki da zaman rage sha'awar neman mafaka a kasar, a wani matakin da ya janyo suka sosai bayan muhawara ta tsawon sama da sa'o'i 3 jiya Talata. Yan majalisar dokokin kasar da gagarumin rinjaye sun amince cewa ƙudurin dokar da ake wa lakabi da Jewelry Bill ya zama doka cikakkiya wadda ta tanaji kwace kadarorin masu neman mafaka muddin darajar kadarorin ta kai sama da $1,450. Amma banda abubuwa masu alaka na kud da kud da mutum kamar zoben aure da dai sauransu, masu sukar wannan matakan na alakanta ta koko na alakanta su da yadda turawan Nazi suka yi ta kwace kadarorin Yahudawa a zamanin da aka halaka Yahudawa masu yawa. Wani tanajin kuma ya buƙaci masu neman mafaka su jira bayan shekaru 3 a maimakon shekara 1 kafin su rubuta takardar izinin gudu, wato gamuwa da sauran dangi. Wannan ƙudurin doka shine na baya-bayan nan a yunkurin gwamnatin Denmark mai dan salon rikon rikau wadda ta yi watanni 7 bisa gadon mulki na kashe gwiwar masu guje ma yaƙi da fatara a gabar ta tsakiya da Afirka da Asiya suna shigowa ƙasar. Bara ƙasar ta Scandinavia ta karɓi 'yan gudun hijira da a karan farko yawansu ya kai 20,000. Da yake mai da martani kan yanke shawarar da majalisar dokokin Denmark ta yi na shi mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya Stephen Dujarric ya fitar da wata takardar bayani mai cewa za mu so a ce mutanen da suka wahala gaya, waɗanda suka tsere ma yaƙi da tashin hankali, waɗanda suka yi ta tafiye-tafiye na tsawon dubban kilomitoci ko mafiye, waɗanda suka ɗau kasadar ƙetare teku Mediterania, za mu so a ce an marabce su cikin halin tausayawa da mutuntawa, kuma kamar yadda 'yancinsu na 'yan gudun hijira ya tanada bisa ga yarjejeniyar 1951 kamar wato na 'yan gudun hijira ɗin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, hukumar zaben Najeriya INEC kuma wadda ofishinta na jihar Gombe ya fidda sanarwar cewa ya haramtawa dan takarar jam'iyyar APC shiga zaben raba gardamar da za a yi a yau a jihar, wanda na dan majalisar wakilai ne ta tarayya. Abdulwahab Muhammad ya aika mana da wannan rahoto.
Hukumar zabe ta ƙasa a jihar Gombe ta haramtawa babban jam'iyyar adawa ta APC a jihar sake shiga zaben takarar na majalisar wakilai ta tarayya a mazabar Kumo wanda za a yi yau Laraba. Wannan haramci da aka yi ma jam'iyyar APC din ya biyo bayan umarnin da kotun ɗaukaka ƙara da ke jihar Adamawa ne ta yanke, inda ta soke zaben ɗan jam'iyyar APC wanda a da shi ne ya ci zaben da aka gudanar a shekarar da ta wuce. Kakakin hukumar zaben Malam Mukhtar Muhammad ya mini ƙarin bayani kan batun.
Akwai ADC, akwai ANPP, akwai PDP da SDP, sun rasu na federal constituency ko tu aka je. Dan jam'iyyar ta san dan takaranta in aka koyi min din candidate channel shi dan takara going to affect the party, inda babu da bamu da independent candidate. Zaben nan rerun ne ba wai sabon zabe ba ne, wanda aka yi ne na 28 March din to time na primaries, the nomination, the withdrawal, the substitution, the election.
A gefe guda kuma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Gombe Alhaji Danjuma Babayo ya shaida mini cewa hukumar zaben ba ta yi musu adalci ba, ba za su yarda da hakan ba, za su kuma ɗaukaka ƙara.
Mu dai
kowar zaɓe na jihar Gombe bata mana adalci ba, ba mu ga sunan jam'iyyarmu a cikin masu tsayawa zaɓe ba. Wannan dalili ba mu san shi ba, ba mu san ya yake ba.
Me kenan ya rage muku abin yi?
Ba za mu yarda da wannan dalili ba. Domin mu ma a matakin jam'iyya za mu ɗauka tsara bisa da yadda ba sa mana jam'iyyarmu a cikin masu tsayawa zaɓe ba. Mu 'yan Najeriya ne kuma mu 'yan jihar Gombe ne. Jam'iyyarmu kuma tana da rinjaye, akwai magoya baya a jihar Gombe da wannan yankin na wannan mazaɓa na ɗan majalisar tarayya.
To a halin da ake ciki dai, hukumar zaɓen ta raba kayan aikin zaɓe ma jami'an da za su gudanar da aikin zaɓen. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a yau Larabar dai har ila yau za a rantsar da sabon gwamnan jihar Kogi, amma fa ba tare da mataimakinsa ba bayan an zaɓe su, wanda kuma an yi zaɓen nasu ne bayan rasuwar gwamnan jihar Abubakar Audu. Ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
A yau Laraba ne za a rantsar da sabon gwamnan jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya, Alhaji Yahaya Bello, bayan da hukumar zaben kasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe karashin zaben gwamnan jihar da aka yi bayan mutuwar dan takarar gwamnan Kogin a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC Yarima Abubakar Audu tun kafin kammala zaben watan Nuwamban bara. A wani taron manema labarai a jiya Talata, shugaban kwamitin labarai na bikin rantsuwar Alhaji Ishaq Ajibola ya ce sun riga sun kammala duk wani shiri da zai sa a yi bukin cikin nasara. To sai dai ga alama za a rantsar da Alhaji Yahaya Bello ne ba tare da mataimaki ba, kasancewar tuni Mr. James Falaki ya yi watsi da mukamin mataimakin. To amma akan wannan batu, Alhaji Ishaq Ajibola ya bayyana mafita.
And I think the party has made it very clear, including the chairman of the party. He said it.
Ya ce ina ganin jam'iyya ta warware wannan batu. Ko ajiya shugaban jam'iyyar ya faɗa a taron manema labarai cewa jam'iyya na da hanyar fitar da wani sabon mataimaki. To ko menene al'ummar jihar Kogin ke bukata ga sabon gwamna Alhaji Yahaya Bello?
Sunana Alhaji Umar Muhammad, ina zaune a cikin garin Lokoja. Ina mai kira da babbar murya ga shi zababban gwamna da ya daure kiliyarin din matsalolin ma'aikata a Kogi.
Sabon gwamnan nan muna fata zuwan da zai yi, Allah ya sa ya zama mana alheri, Allah ya sa ya ji tausayin mu talakawa, ya biya mu haƙƙinmu. Albashi akwai ba arrears, ba incremental, ba promotion, ba leave bonus, salary ba a kan lokaci ba. Mu dai ga mun yanzu ma muna on strike ne, wuya kawai muke sha.
Na Alhaji Tanimu Isa Taylor Lakwaja. A gaskiya babu babban matsala da ya wuce matsalar rashin albashi. Mutane ana cikin talauci, komai yayi, kowa ka taba za a garin nan kukan da yake kenan.
Wasu daga cikin al'ummar jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Lakwaja a Najeriya.
To haka yake, sai kuma maganar yawan kamuwa ko kuma mutuwar da ake samu game da zazzabin lasa a jihar Taraba, wanda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aika mana rahoton karuwar haka din.
Adadin wadanda suka kamu da kuma ma wadanda suka mutu sakamakon cutar ta lasa sun karu a jihar Taraban, da mun kamar da likitoci a babban asibitin tarayya wato FMC Jalingo ke cewa yanzu haka wasu mutum hudu sun mutu, lamarin da ya kai adadin wadanda cutar ta kashe a jihar ya kai mutum bakwai, yayin da aka samu nasarar jinyar shida daga cikin 19 da tun farko aka kawo asibitin. Dr. Iliya Atta da ke zama shugaban sashen jinya na asibitin ya ce 3 daga cikin wadanda cutar ta halaka sun mutu ne a waje tun kafin ma a kawo su asibitin.
3 of them actually died.
Ya ce hakika 3 daga cikin waɗanda cutar ta kashe sun mutu ne a wuri, domin ba mu muka jinye su ba, ko da a gidajensu ko kuma a wasu asibitoci masu zaman kansu, a can ne suka mutu. Ai layo dai cibiyar ta ma shirya wani lecture domin wayar da kan ma'aikatan asibitin game da matakan kariya. To ko shin ma me ke jawo wannan cuta ta lasa? Dr. Inusa Uza da ke zama babban daraktan cibiyar kiwon lafiyan ya magagadin cewa
cutar lasa yana tashi ne idan mutum ya kamu da wannan kwayan cutar da ake kira virus, wato ba bacteria ba, shi virus ne. Akwai su irin beraye da ke haɗe da ya sukan kamu da wannan kwayoyin cutar. To ɓerayen nan kuma in suka shigo ko gidajen mutane ko sun hau kwanuka wanda ake sa abinci a ciki ko kuma inda aka ajiye abinci a cikin gida ɓerayen nan suka hau suka fitsari a kai, to idan mutum ya ci wannan abincin ko kuma ya sa hannu a inda ɓerayen nan yayi sun yi fitsari, to mutum yana iya kamuwa da wannan cutan. Ko kuma idan mutum ya haɗu da wanda yake da cutan dama, in kun ci abinci kwano ɗaya, to inda yawunsa ke shiga kai ma kana sa hannu, to kana iya kamuwa da wannan cutan. Ko ma wata rana in kun haɗa hannu ne kun gaisa, duk wani abubuwan da zai kawo dotti a gida wanda kuma zai sa ɓeraye su zo kusa da gida, su yi kokari su kauda shi. Wanda suke kauyuka in za su canya ko gurka ko dawa ko wani abin shingona, kada su canya shi a inda ɓeraye za su hau su yi fitsari a kai ba.
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun, sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
To kar a shafa duk waɗannan rahotanni, na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC dake gundumar Columbia.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasar Amurka, ana saura kwanaki biyar a fara zaɓen fidda ƴan takara. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau kwana biyar kamun Amurkawa a jihar Iowa, jihar da take fara zaɓen fidda ‘yan takara, su nufi rumfunan zaɓe domin su zaɓi ɗaya daga cikin ‘yan takara uku na jam’iyyar Democrat, wato Hillary Clinton da Senator Bernie Sanders da kuma tsohon gwamnan Maryland Martin O'Malley. A ɓangaren ‘yan jam’iyyar Republican kuma akwai aƙalla mutane fiye da goma, ko da shike ba dole ba ne dukansu su yi takara a jihar ta Iowa. Na kan gaba daga cikinsu shi ne Donald Trump da Senator Ted Cruz da Marco Rubio, dukkansu uku suna takara ‘yan tinken da za a yi a jihar ta Iowa. Domin haka muka tuntuɓi Malam Shehu Yusuf Kura, tsohon ma’aikacin wannan tasha wadda hali yanzu yake nan Amurka, domin jin yadda yake kallon siyasar a wannan shekara.
Sana harkokin siyasa da kuma masu lura da harkokin siyasar Amurka suna cewa ba a taɓa ganin kakar siyasa, lokacin siyasa, wanda ya jirkitar da tunanin mutane kamar wannan ba. Saboda duk wata doka da kake da ita ta siyasa, wacce zaka ce in an yi kaza kaza zai faru, ko in ba a yi kaza ba kaza zai faru, to a wannan kakar siyasar ta Amurka ta ba mutane ruwa, ta ba mutane mamaki, domin duk abin da ake zato ba haka ya faru ba.
Kamar me da nake
yawa, kamar misali zan baka. Duk da yake an san cewa Hillary Clinton tana da farin jini a gurin ƴan jam'iyyar ta na Democratic Party, kuma dama can tun wancan zaben da suka yi da Obama ana ganin kamar ita ce take kan gaba, ita take da ƙarfi, ita take da goyon baya, amma daga ƙarshe Obama ya zo ya bata ruwa. To a wannan karan ana ganin kamar ai tun da yanzu ta riga ta kai matsayin da babu wanda zai iya kalubalantarta, sai kuma ga wani tsohon dattijo ya fito wanda ake ce da shi Senator Bernie Sanders, wanda shi ba ma ɗan jam'iyyar Democratic ba ne. Haka kawai da rana tsaka ya shige ta, ya ce kuma yana so ya zama ɗan takararta na shugaban ƙasa. To a yanzu ta taɓurzar da ake yi, kikikakan da ake, kankankan ɗin da ake, shi ne cewa a wannan zaɓe da za a yi na ranar Litinin na fitar da ‘yan takara.
A jihar Iowa.
A jihar nan ta Iowa wacce take yin caucuses. Ana ganin ba mamaki Bernie Sanders ya kada Hillary Clinton. Kuma idan ya kada Hillary Clinton a nan, dama an tabbatar babu makawa zai kada ita a jihar New Hampshire. To kaga wannan abu ne wanda ba wanda ya taɓa zata, ba ma wanda ya taɓa zaton Bernie Sanders har zai fito, har zai yi wannan farin jinin. To idan kuma ka koma ɓangaren jam'iyyar Republican, wadda ita kuma dama an santa jam'iyya ce dai ta attajirai, jam'iyya ce wadda take da kare buƙatu da haƙƙoƙin masu hali da kuma sauran 'yan kasuwa, su ma ɗin kafin a shiga wannan zaɓe kowa ya ɗauka Jeb Bush shi ne zai zama a kan gaba. A yazo ya yi gwamna shekara takwas a jihar Florida, wanda jihar nan ta Florida tana cikin jihohi guda hudu manya-manya a nan ƙasar. Kuma gashi mahaifinshi shugaban ƙasa, wanshi ya yi shugaban ƙasa. Kuma kafin ma ya ayyana zai yi takarar nan, sahabu sai da manya-manyan attajiran kasar nan suka hada masa hancin kuɗi sama da dala miliyan 100 da wani abu domin ya shiga ya samu nasara cikin sauki.
Sai kawaram aka waye gari.
Yau a ciki sahabu in ana zancen 'yan takarar Republican sai ka kirga mutum 6 ko 7 kafin ka kawo sunan Jeb Bush wanda yake dan shugaba ne kuma kanan shugaba ne. Saboda haka wannan abun ya ba mutane mamaki.
To a ganin ka me ya janyo haka?
To masana harkokin siyasa suna cewa abinda ya janyo haka suna da yawa. Ita dai jam'iyyar Republican dama ta dade tana girka 'ya'yanta akan wannan akida ta cewa kowa ma bai isa ba sai wanda zai zo ya girgiza komai ya jijjiga komai a kawo sabon tsari. To 'ya'yan jam'iyyar Republican ba sa son zubda ciki. Kuma duk sanda aka zo yakin neman zabe 'ya'yan jam'iyyar za su ce in kuka zabe mu za mu hana kudin zubar da ciki. Sai gashi yau su suke rike da majalisar tarayya ta wakilai su suke rike da majalisar dattijai kuma an nuna wani bidiyo a nan kasar da ita ya musu da hankali amma har yau har magajin gobe suna rike da waɗannan manya-manyan majalisu guda biyu amma sun kasa hana a ba wannan kungiya da take kokarin zubar da ciki kuɗi daga gwamnatin tarayya. Irin waɗannan abubuwan na cewa na zaɓe ka bisa alƙawarin za ka yi min kaza kuma ka je ka kasa cika min alƙawarinka to sai in ga to me amfanin na ringa zaɓar 'yan siyasa. Bari in zaɓi wani mutum wanda shi bai taɓa siyasa ba kuma bai san ma yadda ake siyasa ba kuma shi nake so izo izama ya zo ya daddoke kowa ya gyara min abin da nake so. Don haka ne farko Donald Trump har yanzu yake gaba. Kafin Donald Trump akwai wani dan majalisar dattijai ana cewa da shi Ted Cruz shine na biyu shi ma mai ra'ayin riƙau ne mai ra'ayin cewa a fasa ne kowa ya rasa muddin ba zan samu abin da nake so ba.
Kana ganin cewa idan aka jam'iyyar Republican ta tsaye da Donald Trump a kamar yadda ake tsammani kana tsammani jam'iyyar Republican za ta ci zabe?
To a nan giza yake sakata sa domin mutane suna cewa look duk ma abin da mutane suke tunani Donald Trump yana da goyen baya ne na akalla 1/3 ko 1/4 na 'ya'yan jam'iyyar Republican kuma yawancinsu turawa ne yawancinsu ba masu zurfin ilimi ba ne kawai high school suka gama suka zo suna aiki kuma tattalin arzikin duniya da ya canja sahabu da shekaru 30 ko mu da muka zo nan kasar kusan shekaru 30 din da suka wuce ko shekaru 20 da suka wuce akwai arziki a kasar akwai aiki mutum ya yarda a zuciyarsa cewa rayuwar dansa za ta fi rayuwarsa. To yanzu sai aka shiga tattalin arzikin duniya ya shiga cikin halin haula'i saboda haka tattalin arzikinsu da rashin tsaransu da rashin kyakkyawar makoma gare su da ta 'ya'yansu sai take ba su tsoro. To sai wani izo yace ni zan gyara muku wannan ni zan kawo wani tsari da zai taimake ku saboda haka gaba ɗaya turawa waɗanda su ne yanzu yawan su yake raguwa a nan ƙasar suke ganin ba sa son zubda ciki yau a ƙasar nan doka zubda ciki ta zauna ba sa son auren jinsi yau doka auren jinsi ta zauna ba sa son rufe masana'antu yau kullun rufe masana'antu ake a ƙasar nan waɗannan abubuwan sai suka sa ba wanda suke so sai wannan izo yace zan yi duk yadda zan yi in kare muku bukatunku. To yawancinsu turawa ne. To America kuma wato tsarin yanayin mutanen da ke cikinta ya canza bakar fata suna ƙara yawa Hispaniyawa suna ƙara yawa sannan matasa waɗanda su kuma ba su damu da duk waɗannan abubuwan ba sun yadda ka kare haƙƙin yan luwaɗi da yan maɗigo sun yadda ka kare haƙƙin mace ta zubar da ciki sun yadda ka yi irin waɗannan abubuwa na masu sassaucin ra'ayi shine ake ganin idan jam'iyyar Republican ma ta tsayar da Donald Trump kuma ga maganganun da yake yi kada a bar musulmi su shigo kada a bar baƙi su shigo kada a bar waye to sai ake ganin ko ta tsaye da shi zaɓe wataƙila zai yi wahala ya iya haɗa hancin ƙungiyoyi da rukunonin mutane daban-daban ya iya cin zaɓen a lokacin.
Ɓangaren jam'iyyar Democrat ka ambaci Bernie Sanders. Akwai wanda suke gani cewa da wuya Bernie Sanders sai kai labari. Duk yadda aka yi dai watakila ya kunyata Hillary da farko amma a je a dawo ƙarshenta duk dai watakila Hillary ce za ta samu nasara. Me za ka ce kan haka?
Gaskiya ne wannan saboda idan ka duba tsarin zabensu nan ana farawa da jihar Iowa dinnan. Jihar Iowa dinnan kashi 95 cikin 100 turawa ne zuriyan. Ga jiha ce ta yankin karkara kuma babu inda ake da masu sassaucin ra'ayi ma'ana liberals. Waɗanda ra'ayinsu mai tsananin sassauci ne a cikin jam'iyyar Democratic Party kamar a jihar Iowa da jihar New Hampshire. Saboda haka ba ta zama mizani na auna menene yaya irin ƙarfin ko kuma ra'ayin mutanen jam'iyyar Democratic a cikin masu zaɓe na ƙasa ba. Saboda haka hakika ko da Bernie Sanders ya ci zaɓe a jihar Iowa a ranar Litinin mai zuwa. Koda ma ya je makociyar jihar su tunda shi dan jihar Vermont ne, kuma jihar Vermont ta yi kan iyaka daya da jihar New Hampshire. To koda ya ci, to idan aka shiga jihohi irin su South Carolina, aka shiga jihohi irin su Nevada, aka shiga jihohi irin su Texas, aka shiga jihohi irin su California, inda ake da bakaken fata da yawa, a jihar New Jersey, da jihar New York, da jihar Ohio, ballantana jihar Pennsylvania, zai yi wahala Bernie Sanders ya iya taka wata rawa, ya iya san, ya iya samun wani tagomashi.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu sauraro, da wannan shiri muka zo ga ƙarshen shirin demokradiya yau na wannan mako. Makon gobe da ikon Allah za mu kawo ƙarshen wannan sharhi da kuma sashen da masanin ilmin taurari Malam Ɗanladi Abdullahi ya yi kan jam'iyyar da za ta kafa gwamnati a nan Amurka. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da kuma Kiba Hiro Diodone daidai da sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To an gaida Sahabu da tawagarsa, kuma barkanku da saurare. To sannan kuma hakan ne ta kawo mu, bari mu sake komawa ga
to jiya Talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta aiki da sabuwar takardar gayyata zuwa Geneva don tattaunawa kan zaman lafiya a Siriya, amma nan take ba a san waɗanda aka gayyata ko kuma dukkanin ƙungiyoyin da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad za su hallara ba. Gwamnatin Burundi ta ce za ta yi maraba da duk wani tayi daga Afirka ta Kudu na shiga tsakani a tattaunawar da ake yi tsakanin 'yan ƙasar ta Burundi game da zaman lafiya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi kiran da a inganta matakan yaƙi da almundahana a ƙasar 'yan sa'o'i kafin wani shiri na gidan rediyon BBC ya yi nuna shi a zaman wanda ya mallaki kadarorin da suka kai kusan dala miliyan 40,000. A wani taro da ministocinsa jiya Talata, Putin ya ce yaƙi da almundahana zai zama wani babban ƙalubale a halin da ake ciki. Kuma fadar shugaban Rasha ta yi watsi da wani bayani na jami'in babban bankin Amurka cewa wanda ya ce ai shi ne kansa Putin ɗin, su ya wato surarsa ta kasance ta almundahana, abinda suka ce wannan shirme ne kawai. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani ɗan sanda da ake zargin yana da alaka da ƙungiyar Taliban ya halaka 'yan uwansa 'yan sanda 10 a wani mummunan hari da aka kai jiya Talata a lardin Uruzgan da ke yankin tsakiyar ƙasar. Mai magana da yawun wato gwamnan lardin ya ce ɗan sandan ya bugar da abokan aikinsa ne da ƙwaya kafin ya bindige su har lahira a wurin duba ababen hawa da ke gundumar Chinarto. Babbar kotun jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta soke zaben majalisar dokokin da aka gudanar watan jiya, to amma bata ba da tabbacin cewa tsofin ministocin ƙasar biyu za su buga a takarar shugabancin ƙasar ba.
To an gaya shika Malam Ibrahim. To yanzu kuma da takaitattun labaran shirin ya kammala, sai an jima da hantsi za mu sake karkatowa mu dawo. Amma kafin sannan muna miƙa saƙonmu na taya murna ga Alhaji Kabir Awwal na auren 'yarsa Firdausi Kabir Awwal da za a ɗaura da angonta injiniya Abdullah Sulaiman, wanda za a yi ranar Asabar 30 ga Janairun nan a masallacin Nurul Islam da ke Katsina Road a Kadunan Najeriya. Allah ya ba da zaman lafiya. A madadin shi Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa da jagora shirin Chibahiro Diodone, sai kuma injiniya Charles, ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.